بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, muna yi mana barka da sake dawowa wannan majlisi namu da muke gabatar da darasi a cikin wannan littafi mai albarka, Ahkamul Jana'izi wa Bida'aha, wallafan Shehun Malami Abu Abdulrahman Muhammad Nasiruddin Ibn Nur, wanda aka ci sani da Al-Albani, Allah Madaukakin Sarki ya ji kanshi da rahma. A yanzu da muke magana, muna daren Litinin ne, daren 4 ga watan Safar, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442, wanda ya dace da 20 ga watan 9 shekaran Bature 2020. Wannan kuma shine darasi na 16 a cikin jerin giyar darussan insha Allah. A yanzu da muke gabatar da wannan darasi, muna gabatarwa ne daga wannan masallaci namu, Masjidu Abi Huraira, wanda yake a wannan yankin anguwa da aka fi sani da ko ake kira da anguwan Madaci, a nan cikin garin Zaria, birnin Zazzau, jihar Kaduna a Najeriya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya dafar da mu. Kafin mu shiga cikin darasin namu kai tsaye, muna son mu yi amfani da wannan dama wajen miƙa saƙon ta'aziyya ga al'umman ƙasar Zazzau musamman, da kuma al'umman Najeriya baki ɗaya, na rasuwar Sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris CFR ne ko? Wanda Allah ya wa rasuwa a yau ɗin nan. An yi mishi jana'iza ɗazu, kamar misalin ƙarfe 5 da rabi. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya gafarta masa, Allah Ubangiji ya ji kansa da rahma. Kuma wannan shine hakikanin rayuwa. Babu shakka, kowa ya zo rayuwar nan ne. Kuma in har zuwa kai, to ko ba jima ko ba daɗe za ka tafi. Wannan na daga cikin sirrin da ya sa muke karatun wannan littafi ma na Ahkamul Jana'iz. Wani ikon Allah ga waɗanda ba su saurari kutubobi da muka gabatar na waɗannan makonni na juma'a guda 2 da suke bin juna da suka gabata ba, to ina ainihin wato ba mu shawara mu yi ƙoƙari mu je mu saurara kusan akan maudu'in da aka rinƙa ainihin wato tattaunawa kenan. Ma'ana kiyaman mutum yana farawa ne daga sadda ya rasu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa. Sannan duk wani jin daɗi, abin da yake ruguza shi, shine mutuwa. Saboda haka daga sadda mutum ya mutu, to shi kenan, shi kam ya tafi kiyama kenan. An yi tashin kiyaman shi kuma sai je ya tarar da ainihin wato abubuwan da ya aikata, wanda su ne za su zama abokan zaman shi a cikin kabari. Allah Maɗaukakin Sarki ya sa mu cika da kyau da imani. Da haka wannan ya zama izina gare ni da kai, da duniyan nan tana dawwama ga wani, to da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai dawwama a duniyan nan. Sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, idan wani musiba ya samu ɗaya daga cikin ku, ya tuna musibar rasuwana, sai ya ji wannan musibar da ta same shi mai sauƙi ne. Ba a taɓa ganin musiba a duniyan nan kamar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma manzon Allah ma ya mutu, mun karanta anan ko? Tunda ko manzon Allah ya mutu, babu wanda zai wanzu. Haka in mitta fa humul khalidu, idan kai ka rasu ka mutu, su sai su ainihin wato dawama ba zai yiwu ba. Allah Maɗaukakin Sarki ya gafarta mishi. Addu'a da zamu rinƙa yi shine, Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙaddara mana wanda zai riƙe wannan karaga na mulkin Zazzau, ya zama wanda zai zama mana alkhairi ga addininmu da al'ummar musulunci baki ɗaya. Wannan shine addu'a da ya rage da ya kamata mu ci gaba da yi. Allah Maɗaukakin Sarki ya sa mu zama da duniya lafiya. Za mu tashi yau fasli na 5 insha Allah, haka ne ko? Asali su kuma? To, muna jab da shiga fasli na biyar, ma'ana hadisan da malam ya kawo a ƙarƙashin ƙarshen gaban fasli na hudu, wanda yake ƙara tabbatar da wato hadarin da yake cikin wato abubuwan da suka halatta ga ƴan uwan mamaci da suke kusa, ba laifi za su iya yin shi ga mamaci bayan rasuwan shi. To mun zo kan gaban da malam yake cewa ana iya sumbantan mamaci, ko a nan ne har inda ya kawo mana bayani game da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya rasu, as-sayyid Abu Bakr Allah ya kara mishi yadda, ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan shi, ya yaye zanin da aka lullube shi da shi, ya ainihin sumbance shi, ya ainihin sa shi a jikin shi. Ya faɗi magana cewa manzon Allah baka gushe ba, kana ƙanshi a sanda kake da rai da sanda baka da rai. Yawa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ya tabbatar da lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika. To shine malam zai kawo mana hadisi na uku a yau, yace as-salitu an Aisha ta aiza. Wannan hadisi shi ma zai daga ummuna Aisha har ila yau. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala ala Uthman ibn Maz'un. Manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, ya shiga wajen Uthman dan Maz'un wa huwa mayyitun, a lokacin da ya rasu. Uthman dan Maz'un wani sahabi ne babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan da aka yi hijira daga Makka aka dawo Madina, to shine mutumin farko da ya fara rasuwa, aka rufe shi a makabar Tabbakiya. Ina fata an fahimta. Usman dan Maz'un kenan, yana da alaka na jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine har lokacin da ya rasu, annabi sallallahu alaihi wasallam a makaba a kan kabarin shi, annabi ya nemo wani goge dutse kenan, ya sa a daidai kan kabarin. Annabi ya ce nayi alama da wannan domin duk sanda wani wato makusanci da yake da dangantaka da shi ya rasu, in gane inda kabarin shi yake sai in kawo kabarin shi kusa da nashi. Ina fatan fahimta. Za mu zo mu karanta a can gaba insha Allah. Wato dan mu san wane ne Uthman dan Maz'un ne. Shi yasa a ranar da ya rasu sai annabi ya shigo inda gawan shi yake. Faka shafa an wajhihi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi wato zanin da yake da aka rufe shi shi ma da shi, ko summa akabba alayhi, manzo Allah sai ainihin wato dora bakin shi akan fuskan shi, shine ma'anar akabba. Faqabbalahu, annabi ya sumbance shi. Kaga wannan inda hadisin nan ya inganta kamar yadda zamu zo mu tattauna yanzu, shi ma hujja ne karara akan babu laifi mutum ya yayi ainihin wato zani da aka lullube mamaci kuma ya sumbance shi. An fahimta? Wa baka, annabi ya zubda hawaye kuka, hatta ra'aitu dumu'a tasila ala wajnatayhi. Aisha tace har sai da naga hawaye yana ainihin gangara, yana gangarawa akan kuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bangaren dama da na bangaren hagu, dukan su guda biyu. Wannan hadisi malam yace akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahu al-Baihaqi wa ghayrihima. Malam Imam at-Tirmidhi ya rawaita hadisin, Imam al-Baihaqi ya inganta shi da shi da wasu malaman. Walahu shahidun bi isnadin hasan, malam yace kuma hadisin yana da wani shahidi da isnadi wanda yake kyakkyawa. Yuraji fi majma'i az-zawaid, in kana son ka ga wannan shahidin ka duba shi a cikin littafin majma'u az-zawaid wa manba'u al-fawaid na malam Abdurrazzaq al-Haythani. Thumma tabayyana anna fihi dha'fayn, to kun ji magana. Malam Nasiruddin Albani yace ikon Allah daga baya sai kuma na gano cewa akwai rauni guda biyu tattare da wannan hadisi. Unzur kashful ashtar, hala yace al-ashtar, ko in kana son ka ga bayanin waɗannan raunin ka duba littafin kashful ashtar. Wa qad kharrajtuhu fi dha'ifa, mala yace kuma na fitar da hadisin a cikin silsilatul ahadith adh-dha'ifa akan lamba hadisi na 610 daidai, mujallad na 13 kenan. Ina fata an gane. Da haka malam ya tattauna waɗannan rauni guda biyu wanda babu shakka idan ka koma ka duba zaka ga bayanin da yake tabbata cewa lallai wannan hadisi da aka bada labari cewa Annabi ya ga ya sambance shi kuma har yayi kuka hawaye gangaro akan kuncin shi guda biyu, hadisin yana da rauni guda biyu, Allah madaukakin sai ke sa guda ce. Da haka wannan ba zai zama hujja ba, domin a ka'ida ba a yin hujja da dalili mai rauni, ana yin hujja ne da dalili mai ƙarfi. An fahimta ko? Ar-rabi'u, hadisi na hudu wanda malam yake son ya mana hujja da shi, yace an Anas radiyallahu anhu qala, hadisin ya zo daga sahabi Anas, Allah ya kara mishi yadda. Anas yace دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سيف وكان ذكرا لإبراهيم عليه السلام. النبي يتي أنا تيتي من شجوجا ونسها دي نسونا أبو سيف. هم فهمت أكو؟ وانا أبو سيف لن يا كسنشي تنشانونو بدا دعيني واتو تنجد من ذلك الله صلى الله عليه وسلم نسونا إبراهيم الإبراهيم الأعظم كينه هو واندا والننسى لك من ذا نسونا ماريا تحيفا ومو فهمتا تو واندا تشاير دا إبراهيم لنا تشاير دا وانا أبو سيف تو إذا أتا تامو واندا سكا شانونا ما شبو دا هم فهمتا تو شيني سيا أكراش دا ذكر على عربشي هم مغاني يوا كبو دا tarayyan da suka yi wajen shan nonon ba wai mahaifiyarsu ne ɗaya ba, wata ce kawai irin masu shayarwar nan, ta shayar da wannan kuma ta shayar da wannan, da haka suna da alaƙa na shan nono guda. To shi ne sai Balarabe ya ce wane zikir ɗin wane ne, ko mun gane yanzu? Na'am, shi ne mijin wanda ta shayar, afwan, ma'ana mijin wacce ta shayar da Ibrahim ɗin. An fahimta? To shi ne zikirin, ga yana a ƙasa ma ya ce ai zauja murdi'at Ibrahim alayhi salam, mijin wacce ta shayar da Ibrahim ɗan gidan manzon Allah Ibrahim al-Azam alayhi salam. Ina fata an fahimta. Fa akhadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam Ibrahim fa qabbalahu wa shammahu. To a lokacin da annabi ya je wajen gidan wannan mutumin, ko kaga ya je gidan da ake shayar da ɗanshi kenan, sai annabi ya ɗauki wannan ɗan nan nashi Ibrahim, dan yaron ya rasu ne bayan ɗan watanni kaman 17 zuwa 18 da haihuwan shi. Ina fata an gane. To a lokacin rasuwan shi ne annabi ya je wajen mai shayarwan, annabi ya karɓi Ibrahim ɗin sai ya rungume shi ya sumbace shi. An fahimta ko? Wa shammahu, sannan ya ainihi wato sa shi a jikin shi ya rungume shi. Thumma dakhalna alayhi ba'da dhalik, bayan wannan lokacin sai annabi ya sake dawowa, wato tun lokacin annabi Ibrahim din yana gidan kenan ana shayar da shi, annabi yana kawo ziyara, to sai ya fara rashin lafiya. An fahimta ko? Shine sai annabi ya zo ya karbe shi ya rungume shi ya ainihi wato sumbance shi irin da yadda uba ke yi wa dan shi din nan. Ana cece sun ba da kalna alaihi ba da zalik, bayan wannan lokacin sai muka ƙara komawa, muka ƙara shiga gidan wannan Abu Saitin ɗin. Wa Ibrahimu ya judu bi nafsihi, a lokacin ciwo ya yi tsanani, wannan ɗan Ibrahim yana matuƙar jin jiki na rashin lafiyan da yake yi. Fa ja'alat aina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tazrifan, ana sai ce sai na ga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kwararar da hawaye, wato annabi ya ji tausayin yaran a irin halin da yake ciki. Idan yara ƙanana suna yin rashin lafiya suna zamowa abin tausayi kwarai da gaske. Ina fata an fahimta, dan kaga na tsaye dai yaro ne karami, ba zai iya faɗin ina ne exactly inda yake mai ciwo ba, gashi kuma kai kana ganin yana jin jiki amma kuma ba yadda ra'ayi, sai dai a ci gaba da dai a kintace a ce to ko dai kaza ne a bashi kaza, a rasa abinda ma za a mai babba ma ba lafiya yaya, ballanta na yaro karami. Da haka da annabi ya ga irin halin da yake ciki yana matuƙar jin jiki, sai annabi ya tausaya mishi har hawaye ya rinka zuba a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa qala lahu Abdurrahman ibn Auf, sahabi Abdurrahman dan Auf, tare da shi aka je ziyarar Ibrahim din a lokacin. To sai Abdurrahman ya ga manzon Allah kuma kana zubda hawaye, bayan kai ka koya mana karatu cewa mu rinka yin hakuri mu daina kukan akai mana rasuwa tun dan ma bai rasu ba aka fara zubar da hawaye to yaya bayanin karatun da kai mana kenan ko kun fahimta jama'a sai Abdurrahman dan Auf yace wa anta ya rasulullah manzo Allah wannan irin abu kuma har da kai na'am a karkashin wannan malamai suka ce wannan yake nuna ashe babu laifi kenan idan dalibi ya ga malami yayi wani abu da ya saba wa abinda malamin ya karantar da shi yana iya neman ƙarin bayani ba wai zai mishi a bisa fuska na rashin kunya da rashin ladabi irin na ɗaliban zamani ba ko yawa wani ɗalibin yanzu inda malamin shi ne wannan sai ya je masallacin anguwarsu shi ma ya ce malaman zamani sun zama 'yan bid'a suna magana ba ka aiki da karatunsu kaga wannan rashin kunya ne irin na ɗaliban zamani to amma babu laifi malamai suka ce ka bijiran mai da wannan matsalar a matsayin kana neman ƙarin bayani yanzu kaga Abdurrahman dan Auf ya tambaye manzon Allah ina fata an gane daga nan kuma malamai suke cewa masu cewa wai ɗalibai su rinka zama a gaban malamai malaman su kan rishi halal hawa wai kaman me ake cewa feza gashin tattabara ko kaza idan iska ya kwashe shi yana gaddama duk inda aka yi da shi nan zai yi ko wai sai suka ce wai ka'ida dalibi ya zama haka ne a gaban malamin shi duk abin da malamin ya ce yace na'am ina wannan yan bid'a kenan ko kun fahimta jama'a babu laifi malam ya ce abu kaza ba kyau yau kuma sai aka ga malam kaman ya aikata kada a ce ya aikata kai tsaye ko kaman ya aikata sai a ce akar wa kallahu abu kaza hukuncin nan da kuka ce yaya dai to kaga inda ƙarin bayani sai yayi in kuma ba wani abu mantuwa yayi ko kuskure shi ma sai ya ji tsoron Allah sai ya ce gaskiya ne abin ne dai da kuka san ba kyan nan na aikata da haka ni ma na tuba ba shi kenan ba an rufa wa juna asiri ina fatan jama'a an gane da haka da Abdurrahman dan Auf ya tambayi manzo Allah ya ce wa anta ya rasulullah ya manzo Allah har da kai fa qala to bari ku ga amfanin tambayan yanzu akwai ƙarin ilimi ne da Abdurrahman bai sani ba kaga da bai tambaya ba zai ji wannan fatawan ba zai ji ba yanzu bari ku ji fatawan da Annabi zai mishi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yabna auf ya kai dan auf Abdurrahman kenan innaha rahmatun irin wannan kuka da mutum zai rinka zubar da hawaye na tausayi wannan rahama ne ba shine aka ce ba kyau ba kaji ma ashe wannan ma jin kai ne ma alaman kana da dabi'a na tausayi kenan kuma Allah na jin kan masu jin kai innama yarhamullahu min ibadihi arruhama in ba ka da tausayi Allah ba zai tausaya maka ba kai ma idan kana tausayawa bayan Allah to kai ma za ka samu tausayi daga Allah ubangijin bayin to mun fahimta jama'a da haka annabi yace innaha rahma wannan irin hawaye da mutum zai yi sakamakon tausayi da ya cika zuciyan bawa to wannan na jin kai ne thumma atba'aha bi ukhra annabi na cikin mai bayani sai wani hawaye kuma ya ƙara gangarowa ko mun fahimta jama'a fa qala daga nan sai annabi ya ci gaba da bayani yace innal ayna tadma lallai idanu suna zubda hawaye saboda tausayi na ainihi wato rabuwa da wani masoyi yarhamukallah wal qalba yahzun zuciya kuma yana cike da bakin ciki da damuwa dan duk wanda aka ce an yi mai rasuwa to sai dai in zai munafunci kanshi amma zuciyan shi yana cike da damuwa na wannan da ya rabu da shi tunanin cewa shi kenan fa ba za ka ƙara ganin shi ba sai ranar kiyama wannan kadai ya isa ya sa zuciyarka cikin damuwa ka kuma ta cikin mukaddima muka ji Ibn Taymiyyah ya ba da wani labari kamar yadda Ibn Qayyim ya yi kaito labarin ko wai an taɓa samun wani shehi sufaye ne wai shi masanin Allah arifi dan shi ya mutu wai shi sai ya zo kofar gida sai ya hau kan da kai sai ya ta tsintsira dariya mutane sun ji labari dan shehi ya rasu an zo mashi ta'ziya sai aka ganshi a kofar gida yana tsintsira dariya kaga me ya kamata a yi a nemo igiya ko kuma jama'a shi ya hauka yawa ta shehi hauka kenan wai da aka ce shehi lafiya sai sai ce yana son ya nuna wa Allah shi ya yarda da abin da Allah ya mai shi ba zai nuna wa Allah ya damu ba dan Allah ya gane cewa shi yana yarda da abin da Allah ya mashi shine Ibn Taymiyyah yace to kaga wannan shi yin batacce ne dan bai kai annabi yadda da abinda Allah ya yi ba annabi gashi an dauke ran din shi annabi ya zubda hawaye kuma har sai da ya fada yace ina nuna zubar da hawaye to yanzu shehin nan za a gwada imanin shi da na manzon Allah ko min kala zawa ne mutum sai haka munafunci ne shehin yake anaw aha ta aha
kun
ji ko ya yi shi zai nuna wani karama ko ba wai kamar wai ai shine kuna wani damuwa gaji wai murna ya kamata kun gani ko kun ji Ibn Taymiyyah ya bada labari shekara 700 da suka gabata amma kun ji ga irin sa har yanzu ana yi yasa wallahi duk wani hanyar bata to malaman sunna Allah ya nuna muku shi sun hasko shi kuma sun gano shi alimahu man alimahu wa jahila wa mujahid ba dai ne bane wannan jama'a kada wani rudi mutane kuma an kazo ka faɗa wani wannan sai a ce wai ka raina shehunnai baka san shehunnai bane abinda suka sani ba a ƙarya ne suka sani na duk abinda suka sani bai kai abinda annabi ya sani ba kaida sai a ga annabi na tuntsara dariya ko amma annabi kun ji ya damu amma shi yana cewa ba wani abin damuwa bane abin ku yi farin ciki ne ai da annabi shi ya fara yin farin cikin ko annabi ya damu kuma har ya faɗa yace zuciya na cike da damuwa idanuna zubda hawaye amma dai ka'ida shine wala naqulu illa ma yurdi rabbuna kaji yadda ake saka hada abubuwa in ka tashi furta wani zance to kada ka furta komai sai abin da zai yardar da Allah ma'ana kada ka rinka sambatu to wannan ne ba kyau dan kana da control over bakinka amma ba ka da control over damuwan zuci da hawaye in ya gangaro dan haka wanda ba ka da iko akai sai Allah ya barka da shi ya halatta maka shi amma wanda za ka iya controlling sai Allah ya ce to karka faɗi komai sai abinda Allah ya yarda da shi kaga me ya Allah ya yarda da shi ka rinka yin tasbihi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah ya bada yin tasbihi amma mutum ya rinka zuwa yana cewa chapigan lallai duniyar nan an gama da ni a to kaga ba Allah zai san wannan ko kun gane jama'a ko mutum ya rinka cewa ya shiga uku ya lalace ai shi kam yanzu ba zai ƙara yin wani arziki a duniya ba tunda wani ya mutu a wannan bata ne jama'a Allah ya kiyaye da haka annabi ya ce wala naqulu illa ma yurzi rabbuna ba za mu furta komai ba sai abin da zai yardar da ubangijinmu wa inna to kun ji kuma annabi ya ce kuma tabbas lallai mu bi siratika ya ibrahimu la mahzunun zancen gaskiya rabuwa da muka yi da kai ya kai ibrahim muna cikin damuwa da bakin ciki ka gani annabi bai cikin murna saboda ya rabu da dan shi mai suna ibrahim kuma yana dan yaro a lokacin annabi ya ce tabbas muna cikin bakin ciki wannan shine gaskiya ko mutum ya faɗa ko ba ya faɗa ba ina fatan jama'a an gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to a gaban hujja a cikin wannan hadisin shine inda muka ji da annabi ya je ya dauki yaron ya sumbance shi kuma ya rungume shi ina fata an gane ashe wannan yake nuna babu laifi in an yi wa wanda yake bakin mutuwa ko bayan mutuwa din kenan mahalli shahid kenan wannan hadisi ma ne yace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari shi ya fitar da shi wa muslimun والبيهقي هكا الإمام مسلم يا الإمام البيهقي دي نحوه كتن كتن وانا لفظ بيهقي فتربا يدك جوانا با وانظر ما سبق صفحة جيم ما ليس كدوب بيانا ليه قباتا أشافينا جيم كم مقدمة دمك إشارة كنان دي ابن تيمية عبارة وانا اللعبار الخامس في حديثنا دير وانا شيني نكر شيري مالا زي كاوة كركشن فصل يتي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه دغا صحابي عبد الله بن جعفر صحابي بن صحابي كينا الله يكرا مشي يدا دشي دا ماهيفين شي جعفر شي كما شيني جعفر بن ابي طالب وان علي بن ابي طالب دا كيكي جي نا فاتا ان غاني تو ينا دا 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 يتا وسونا عبد الله تو wannan dan shi yake bada wannan labarin yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثلاثة أن يأتيهم قال الله صلى الله عليه وسلم لوكا شند شي جعفر وبن عبد الله يرسل dan annabi ya naka shi ne ɗaya daga cikin komandoji guda uku da annabi ya tura su gazwatu al-mu'ta jaishul umara kenan. Annabi tun da yake nada rundunar sojoji su je yaki bai taba hada komanda sama da ɗaya ga yaki ba, amma tun kafin a je wannan yakin shi da kanshi manzo Allah ya ga akwai bukatar ya nada komandoji har uku cewa in wannan shine asalin komanda, amma in an kashe shi to wane ne na komanda, shi ma Allah ya kaddare ransu ya samu shahada wane ya zama shine na komanda. Da haka tun a gida aka san komandoji guda uku. Jama'a kun tsaya da kyau ko har Ja'far din a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada komandojin sai ya sanya Zaidu dan Harifa shine kafin shi, sai Ja'far kawai sai nike ce ya manzo Allah a nada ni farko in ma za a kashe a fara kashe kaji sahabbai kenan, wato su no going back ne su za a je fagen daga inda ana tsammani mafi rinjaye cewa za a iya kashe su, sai aka ce to a fara ba wani matsayin in an kashe sai kai sai ce ban yadda ba ni a fara ba ni in an kashe ni sai shi ba ne mutum shi ya fi ku sanya yawwa kun fahimta ko. Annabi yace Ja'far kai hakuri da yadda na fara Allah ya kaddara haka ya zama shine alkhairi shikenan sai hakura tunda yanzu Annabi ya bashi baki ko to kuma wani ikon Allah ba ma shi da aka fara nadawan ba da shi da Ja'far da na uku su dukan su ko suka samu shahada yadda Annabi ya hasashen haka ya kasance kai da aka tashi live coverage na yakin aka kawo ma manzon Allah yana tsaye akan minbarin shi, Annabi na tsaye rinka ganin yadda ake fafatawa a filin yakin, manzon Allah yana kallo yana ba sahabbai labari su kuma suna zaune a gaban shi, Annabi yana cewa to gayi nan fa an fa fara yaki can sai Annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun kashe min komanda na farko jama'a ku ji Allah ya ji kanshi, sahabbai duk suka ce Allah ya ji kanshi, Annabi ya ce amma ga na biyu nan shi ma ya karba ya fara nashi kwazan can sai Annabi ya kara daka salati ya ce inna lillahi wa inna ilaihi shi ma an kashe min shi, Annabi ya fashe da kuka, Annabi ya ce ku ji Allah ya gafarta mishi shi ma. Haka jama'a suna zaune sai suna ta kallon manzon Allah wace magana satellite da dish da waye manzon Allah shi live coverage ake nuna mishi jama'a ku fahimta ko. Can Annabi yace to ga komanda na uku nan shi ma ya dauka shi ma yayi nashi kwazan yayi nashi kokarin, can Annabi ya kara cewa inna lillahi wa inna an kashe mun komandoji na gaba daya jama'a ku ce Allah ya gafarta musu. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shelatar musu da shi, can sai manzon Allah yace to ga wani sadauki nan ya nada kanshi a halin ba a ma san da labarin shi ba, shi ba a nada shi ba amma ya nada kanshi saboda a lokacin kowa zai tsorata ko waɗanda ma Annabi ya nada an kashe su sai aka fara kallo to waye wa sai wani zai ce gani na zama komanda, manzo Allah ya ce ya nada kanshi ba tare da an yi an nada shi ba min ghairi imratin shine wa Khalid ibn al-Walid sayfullahi al-maslud, manzo Allah ya ce shi ko Khalid bai taba jagorancin wani yaki ba face sai ya ci nasara takobin Allah shararre kenan, daga nan Annabi ya mai wannan lakabin shine duk inda kaji Khalid sai harka ce mishi Saifullah dama an fahimta ko. To haka kuwa Khalid a hannun shi aka ci nasarar yaki, daga wannan ba a ƙara kashe wani komanda ba, ya san dabarbaru da ya tsara ya shirya sai da aka ci nasara akan yakin nan ya dawo da sauran sojojin gida jama'a kun ta ko to shine jaishul umara gazwatu mu'ta. Ba za mu bada cikakken labarin ba yanzu sai an zo kan kadiyya, za mu zo mu ji hadisin a can gaba insha Allah, ina fata an fahimta. To Allah muhalli shahida anan Ja'far na daga cikin waɗanda aka kashe, to a lokacin da Annabi ya sanar da su rasuwan sai mutanen gidan suka shiga cikin damuwa da tashin hankali da bakin ciki irin wanda ake yi in mutum ya yi mun mutum rasuwa ko kaga su ma ba farin ciki ba. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kuma ta akwai alaka na dangantaka tsakanin shi da gidan su Ali ibn Abi Talib, da haka kaman matan su Ja'far din da ƴaƴan shi to kaman ƴaƴan shi ne, da haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya san suna cikin tashin hankali da bakin ciki Annabi sai ya ki zuwa gidan a ranar da aka yi rasuwa ya bar su su dan samu relief na bakin cikin ko shagargari Annabi bai je ba, ya kare kyale su wan menene shekaran rana na uku annabi ya kare kwana uku annabi ya jira jira da yaje ba to sai bayan kwanaki uku shine sai annabi ya kawo musu ta'aziyya gida kwanan ne sai annabi ya ba su hakuri kun fahimta ko to shine wannan yaro Abdullahi yake ruwaito mana yace annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo wajen iyalan Ja'far ba kwana uku bayan labarin mutuwar shi ya zo an yi atihin bai zo musu ba thumma atahum bayan kwana uku kawai kwatsam sai annabi ya zo gidan faqala to da annabi ya zo yanzu bayan kwana uku ai radadin mutuwan yanzu yayi depreciating ko abinda aka ce an yi jiya shekaran jiya ko ba ya kamata a ce ya dan ragu ba kamar ranan ba to da annabi ya zo ya sai annabi ya zo ya ga cewa la tabku ala akhi ba'da al-yawm to kukan da kuke yi ya isa daga yanzu kada wanda ya kara yin kuka saboda rasuwar dan uwana ina fata an fahimta to daga nan ne shi ma za mu zo mu ji a can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ka'ida akan cewa babu laifi idan aka yi rasuwa ana iya barin mata da yara su zauna zaman damuwa da radadin mutuwan har kwana uku suna bayyana damuwa da bakin cikin rasuwan kamar ka ce zaman takaban kenan na rasuwa amma bayan kwana uku ba a sa a ƙara ganin wani a cikin wannan yanayin duk wani mai kuka ma yanzan ya ƙara kukan a ranar saboda haka ba laifi kowa a ranar ya je ya shiri ya sa kaya ya fesa turare alaman ya fita takaba ko kun fahimta jama'a amma fa ba kai gan sai mai namiji ba a ji a gan ka zo ga kai yi yi a ce ya ce annabi ya ce kwana uku a'a ba kai kuma yara ne da mata waɗanda suke da karayar zuci ina fata an gane Allah ya sa mu dace daga yana sai malam ya dige dige yace alhadis ishara akan shi ma bai kawo hadisin ba tukuna ya dan yi mana ishara ne rawahu abu daud malam yace abu daud shi ya roki hadisin wan nasa'i haka al-imamu an-nasa'i wa isnaduhu sahihun isnadin hadisin kuma ingantacce ne to me yasa malam ya kawo hadisin a karkashin wannan yana magana akan abubuwan da suka halatta ga waɗanda suke halarce a lokacin mutuwa ko shine yana ishara akan cewa babu laifi a bar waɗanda aka yi wa mutuwa yi ainihin wato nuna damuwa da bakin ciki na kwanaki har uku shine abin da annabi ya nuna ana sallallahu alaihi wasallam na'am amhala jinkiri kenan annabi ya yi jinkirin zuwa bai je ba ranar bai je ba shagargari bai je a shekaran shagargarin ba ko ka menene ake cewa ne rana na uku dai ko annabi bai je ba shine amhala ya yi jinkiri wa akhrajahu ahmad bi atamma minhu al-imamu ahmad ya fitar da hadisin da lafazi mafi cika fiye da wannan da ka ji yanzu dinnan wa sayati lafzuhu fi ta'ziya halaita amma ka bari can gaba za mu kawo lafazin cikakke insha Allah in muka zo babu da zai bayani tsarin da musulunci ya kawo wajen ta'ziya insha Allah ta'ala kin Allah madaukakin sarki ya yarda jama'a mun ji wannan kenan ko to sai gaba na biyar malam yake ma yajibu ala aqaribil mayyit abubuwan da suke wajibi ga makusantan mamaci wato ƴan uwa da suke da kusanci da wannan mamaci menene yake wajibi su aikata bayan wannan ɗan wannan nasu ya rasu al-faqratu at-tasi'a 'ashar faqara na 19 wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabar wafatihi amran yayin da labarin mutuwan wannan ɗan wannan nasu ya ishe su to abubuwan da yake wajibi akan su guda biyu ne kuma an fahimta ko kaga irin waɗannan karatu shi ya kamata a ce waɗanda suke karɓar ta'aziyya mai martaba sun ji su kenan saboda waɗannan abubuwan wajibi ne su aikata shi su da suke wato na kusa da shi al-awwalu abu na farko as-sabru war-ridha bil-qadar dole ne su haƙuri da rashin da suka yi saboda ba la mahala ba abinda wani zai iya yi duk yadda kake son kai nuna gajan haƙuri za ka iya dawowa da shi fashi hakurin ya zama dole. Sannan arriba bil qadar, su yadda da abinda Allah ya kaddara. Haka Allah ya kaddara cewa lokaci kaza wani zai rasu, to ba wani wayo, ba wani hanya da za a bi a doje ma abun, ba zai yi ba. To a yadda Allah ya dauke shi a sadda ya so, to mu yi hakuri akan wannan jarabta da Allah ya dora mana, musiba ce sai a yi hakuri akan shi. Jama'a ku fahimta ko me dalilin da yasa Allah yake dole ne ki waɗannan abubuwan? Sai yake saboda fadan Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'. Hakika za mu rinka jarabtan ku, muna jaraba ku da wasu ɗan ababe. Kaji Allah sai karanta abinda Allah zai rinka jarabtan da shi, dan duk abinda Allah ya jarabce ka da shi ɗan karami ne, bi shay'in ɗan wani abu. Tashi ta ya kamata kai kuma kake yin hakurin juriya na wannan ɗan abu, min al-khawf, daga cikin waɗannan ɗan ababen. To akwai al'amarin tsoro da za mu rinka yi wato jarabtan da su, da za mu rinka jarabtan ku da shi. Jama'a kun ga irin karatuttukan nan ana buƙatar su a irin wannan zamani da muka samu kanmu. Jama'a halin tsoro da muka samu kanmu, kowa yana ɗarɗar yadda ake tafa-tafacen al'ummar nan. Ba wanda yake da garanti ya ce aini ni ba hunje ka, ba wani. Da ana tunanin wasu nau'in mutane ne, masu kuɗi, mawadata, masu siyasa, masu mulki, to yanzu sai zan har talakawa kwashe su ake. Masu neman me za su kai bakin su, sai kuma zo a ɗauke musu, sai kuma su kama kuma shiga tararrubin ya za a iya samu kuɗi a yi kaza a yi kaza. Halin da muka shiga ke kun ji jama'a ko ya ƙi tafiya kun ji ko yau din nan akwai wanda muke tare da shi a nan, shi ma sai jiya ne ko shekarun jiya aka sako, jiya ne ko kun gani. To irin waɗannan abubuwan jama'a da muka shiga halin tsoro, to mu ɗauka cewa Allah ne yake jarabta mu, don haka kada mu kuskura mu rasa imaninmu sakamakon haka. Dan asara mafi girma da mutum zai yi shi ne a asarar imanin shi. Yanzu wasu na nan suna cewa to gaskiya fa a tashi tsaye a shiga malamai, wai a shiga bokaye kenan fa. To su wannan shi ne maka imani za su yi, ba gara a ɗauke rayuwanka kana da imani ba. Asara biyu, asara biyu, ba duniya ba lahira. Ubangiji Allah ka tsare mana imani. Da haka irin wannan hali mu gane cewa jarabta ne Allah ya kawo, kuma wannan bima kasabat aidina, sakamakon wallahi abin da muke aikatawa ne. Dan Allah haka yace ba abin da zai same mu na musiba sabbi ma kasabat aidikum, sakamakon ayyukan ku ne. Dan haka in mun gyara Allah ya gyara mana, in kuma muka tike ba da tabarbarewa to kadan ma muke gani, Allah ka tsare mu. Sai Allah yace waljo, sannan Allah zai rinka jarabtan ku da yunwa. Sarki ya tabbata ga Allah malama nir kaga karatu shi yana ta zuwa daidai gaba ko kowa na cikin yunwa yanzu jama'a. Ƙarya ne in kace kowa na cikin yunwa. Ngani wasu nau'ukan abinci yanzu ya fara fin ƙarfin wasu nau'in jama'a. Akwai abincin da kai yanzu dole ka haƙura da kin shi a gidanka, kana ji kana gani, jazakumullah, kana ji kana gani, dole ka haƙura. Sai dai a yi ta dabarbaru, a yi ta karmakarmi, Allah zai sa a gama lafiya. To shi ne alju, ana cikin yunwa. Jama'a kun san cewa ne kyau ko shi ma jarabta ne wallahi daga Allah. Shi yasa mu gane cewa lallai fa ayyukan mu da muke aikatawa munana ne suka kai wannan level din. To da muna da tunani ko kowannen mu sai mu fara tunanin bari mu daina barnan da muke yi, ko dan Allah ya sauya mana halin da muke shi. Amma gaba ɗayan mu sai muke gafaltuwa daga kan barnan da muke yi, sai muke kallon wasu ne suka jawo mana wannan. Kowa da an yi magana sai ce mu dai gwamnatin nan wallahi ba ta yi mana ba. To da gwamnatin ba ta yi maka ba, kai ka yi wa kanka abin da shi yake yi na barna ba bai daina ba, sai ma abin da ya ƙaru. To me kuke tunani jama'a? So mu muke saka kanmu a cikin halin da muke ganin kanmu a ciki, Allah ya kiyaye. Da haka mu gyara, Allah ya gyara mana. Kun ji na biyu, sannan na uku Allah ya ce wa naqsin minal amwali wal anfusi was samara. Sannan Allah zai rinka jarabtan mu da ɗan wato na ƙasa da za mu rinka samu cikin dukiyoyinmu. Sarki ya tabbata ga Allah. a cikin kwanakin da ake ciki duk duniya an shiga cikin na kafar dukiya kowa in one way or the other ya shafe ka in kana ganin ai kai baka da matsala kana karba albashi ne na gwamnati an kai wani mataki da aka ce gwamnatin ma sarin ka cire wasu kudade a cikin albashin mutane kaga albashin ka yana kasa in kace to ai mu ba a cire mana ba an biyo maka ta hanyar VAT an ce VAT ya kara da wasu percentage yana kasa aha da kun gani da tax da ake ta dorawa kun gani shine next minimal amount abinda da kake samu dama fa bai wadace ka ba kokari ne kake ka danyi manage kai kaza kai kaza sai aka ce to akwai wani kaidoji na ƙarya da an ƙara zabtar kudin ƙarya ne ba kudin ne ba kudin ne shine gaskiyar magana Allah ne na kaka shi sai ake ta wannan dabar wani wani gwamnati yake kashi 25 na albashi za a bada taimakon corona da ba dan bayin da wasu ma'aikatu har yanzu ba a biya su ba to nan fa ana magana waɗanda suke karkashin gwamnati kenan da suke da ma ko cewa za a samu to in ka dawo ƙasa-ƙasa ka kuma ƴan kasuwa da masu aikin hannu da masu aiki a kamfanonin masu zaman kansu to su kuma sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk nau'in irin kasuwancin da kake yi sai da aka samu matsala sai da ya dropping ka shiga cikin kasuwanni ka gani akwai lokacin da aka kulle masana'o'i gaba ɗaya aka ce ba abin da za a yi aka wasu kwana da kwanaki aha na'am kun ji ko wani kamfani a Kano wanda suke yi abin fitsarin yaran nan kun ji a cikin wannan halin da aka shiga wallahi haka za ka je ka ga waɗanda suke da waɗannan kamfanonin kawai wasu cince-cince ake yi na cewa gaskiya ba zai yi ko mu ci gaba da aiki da ma'aikatan nan ba da haka za a sallame wasu wasu na nan an sallame su wasu sama da watanni 5 kenan kawai Allah ne dai kawai yake tafiyar musu da rayuwarsu makarantun gwamnati masu zaman kansu private makarantun islamiyyu ma kan maka kawo su su kan dama a cikin suke tuntuni sai aka ƙara a kansu wallahi jama'a wallahi shine halin da aka shiga to Allah ne ya kawo mana wannan ibtila'i saboda abinda muke aikata zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasaba aydinna barna bayyana a birane da ƙauyaku shine ma'anar fil barri wal bahr a birane barna yawa in ka shiga ƙauyaku ma barna yawa duk ba ma gani shine magana duk ba ma gani kokari ko wato kamar yadda ake cewa laifi tudu ne kowa taka nashi yake sai hango na wani so gara mu gaya wa kanmu gaskiyar zance eh haka ne to ya za a yi ai rashin faɗan gaskiyar ma shi ma ɓarna ne mai zaman kanshi ya rage in an faɗa wanda ya yarda da wanda bai yarda ba shi ya sani ya rage wa kanshi Allah ya rage wa kanshi mu gyara dai Allah ya gyara mana yawa amma dai wannan bulalan ba wanda bai fyaɗe ba ina fata mu yin gawa kuma har yanzu ana ci sai dai Allah ya kawo mana ɗauki eh ba za a gaji ba haka za a yi ta ba wayar da kan al'umma wallahi in mai yiwuwa iya mu ɗin nan da muke ganin mun kawo ɗin nan ba ko da za mu koma mu nuna wa Allah da gaske mun tuba Allah ya kawo mana sauki Allah na iya yato wa duniya sakamakon mu so kan mu damu da yawa kan mu damu kai ka duba kai karan kanka ka kawai fara da kanka insha Allah za a samu wannan sauyin yanayi da ake ciki na kunci da kuma kuntata Allah madaukakin sarki ka yaye mana da haka Allah madaukakin sarki ce wal anfu haka bayan dukiya da za a rinka nakasawa za a ci gaba nakasa rayuwar ku shi ma ku duba shi ma yanzu kun ji wani an zo za a sace shi ne a ce a kawo kuɗi yake yadda ta aka kashe shi to mallam mai mutu bi saiki mata da gari in baka mutu da takobi a nan ba za a kai ka asibiti ka mutu a can duk dai mutuwa ne ko tanawwa'atul asbab sabubban mutuwan ne suke daban-daban amma dai wal mautu walid kowa zai mutu kuma inna rabbaka labil mirsad da haka wanda yake da hannu akan kisan wane da wane da wane shi ma zai zo kan shi watan watara da haka in kana da daman ka toshe barna ka toshewa wallahi zaka ga mummunan sakamakon rashin haka kakka ga cewa kana da wani madafin iko, kana da wani matsayi, kana da wani sarauta, kana da wani kaza, kaga cewa zaka musguna wa al'umma. A irin wannan yanayi da ake ciki, waɗanda suke da alhakin su kiyaye wa mutane rayukansu da dukiyoyinsu, yanzu ka kai musu kuka su kan sai su ƙara guguwa. Haka ne ko ba haka bane? In ana irin waɗannan abubuwa ba ana tunanin a je a samu jami'an tsaro bane, to da ka je sai a kawo maka wasu excuses wanda bai kamata ma a ce an kawo su ba. Ko dai a ce ai kayan aikinmu mun ji ƙaran nasu bai kai irin nasa ba. Don haka ba za su je ba. Kun ji ko? Wai wani ma ba su da tocila, wai ba su da fatilla, da shi yasa ba za su je ba. Ko motar su ba mai, ko kaza ko kaza, haba jama'a. Wallahi irin waɗannan hali da muke ciki abin wato duka mu gane cewa lallai faɓarnan da muke yi ne yawa. Allah ka gafarta mana. Da haka wa samara kun ji fa abubuwan fa kamar yadda muke faɗi wannan practical karatu ne wanda yanzu ya kamata kowa ya fahimci karatun. In da ana yi kana ganin wasu mutanen wani zamani ne ku ba, to yanzu a kanku ne. Ka dai ji duk abin da muka ambata cikin waɗannan ayoyin kowa na ganin reality din shi a kan yanzu ko? To ga nan hudu sai Allah ya ce bayan na ƙasar arziki da tattalin shi da Allah ya ce jarabtanmu da shi, da na ƙasar rayuka, sai kuma na ƙasar wato tsirrai. Ku duba wannan shi ma jama'a. Kowannenmu ne mu yanzu mun shaida rate na noma da aka yi bana ya yi ƙasa. Ya yi ƙasa. Kuma kowa ya duba ko a karan kanka ko wanda yake kusa da kai. Ka san kila wani wanda ya yi noma bara amma bana bai yi ba. Kana ganin wancan da bai yi ba ƙaruwa zai yi ko raguwa. Inda kuma wanda aka ɗan yin ma ana ta kuka yanzu ruwa ya ta kwashe sai ya ta kaza ya ta kaza. Kuma har yanzu bamu dawo cikin hayyacinmu mu gane cewa lallai akwai matsala ba? Eh. Yawwa. Da za a ce takin da za a sa. Da kana ji kana gani kawai zai mutu. Kwarai da gaske. Masu ɗan ƙarfin da za su iya zuwa su siya takin su kuma sun siya sun je sun yi sai su wayi gari, wasu sun koro dabbobi sun zo sun cinye gonar sun tafi. Wallahi jama'a, wallahi abin da ke faruwa kenan. Shi yasa wannan hali da kuka ga muke a ciki, in ba mun yi marmazaman farka daga baccin da muke ba, sai ɗan kwanaki nan gaba masu zuwa ma za mu gane haɗarin da muka fada. Har yanzu ma ba a fara filin ne ake ciki ba. Sai dai Allah ya kawo mana ɗauki na gaggawa. Allah ya kawo mana sauki. To kun ji naqsin min as-samara. Za mu rinka samun naqasa na yin wato kayan tsirrai da shuka da 'ya'yan itace. To a irin wannan hali in aka shiga irin waɗannan bala'o'i da musibu, su wane ne waɗanda za a yi wa albishir? Sai Allah ya ce wa bashirir sabirin. Duk wanda irin waɗannan jarabawoyin suka same shi, in yayi haƙuri to shi kawai za ku yi albishir. To mu tambaye kawo nan, muna daga cikin masu haƙuri? Ni na yi haƙurin halin da na samu kaina, kai ma ka yi haƙuri? Inda za a gane ka yi haƙuri shine a cikin hakan baka je ka dirme a cikin cin haramun ba. Haka ce to ai tunda dai ba dai hanya dai kawai bari duk inda zai samu a'a ka yi haƙuri ka ci gaba da neman halal ɗinka. Baka je ka nemi hanyar cuta da zalunci ko a cin hanci ko ƙarya a dukkan haƙura abinda ka samu kai amfani da shi wanda baka samu ba ka maida lamarinka ga Allah. To in kana daga cikin su Allah ya ce a yi maka albishir. Wabashir al-qabirin. Su wane ne su? Da Allah ya ce alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Su ne waɗanda idan musiba ta same su abinda suke buɗe baki su faɗi shine daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma. Da haka mu yawaita faɗin wannan zikirin jama'a inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dan duk waɗannan musibu kun ji muna cikin su ne yanzu dumudu. Kuma Allah ya ce alwa'i albishir ga masu faɗin wannan lafazin. Da haka mu yawaita faɗin shi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ya ce irin waɗannan ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Lallai irin waɗannan su ne za su samu wato albarka daga Allah ta musamman da Allah zai yi musu na biya musu bukatunsu wa rahma da kuma jin ƙai wa ula'ika هم المهتدون sannan Allah madaukakin sarki ya sanya irin waɗannan ne kai suke shiryayye a lokacin da kowa ya ƙara fata a cikin musiba kai kuma sai ka zama shiryayye ka san me ya kamata kai Allah ka sanya mu daga cikin su wannan aya yana nan cikin suratul baqara to kaga wannan yake ƙara tabbatar da maganar da malai ya kawo cewa lalle duk wanda musiba ya same shi wajibi ne yayi hakuri ya maida al'amarin shi zuwa ga Allah za mu saurara akan wannan gaba insha Allah sayin Allah kai mu darasi na gaba sai mu zo kuma mu ji hujja da malam zai yi mana da wani hadisi shi ma da yake ƙara tabbatar da ayi hakuri a maida al'amari ga Allah ga duk wanda musiba ya same shi musamman musiba ta rasa ainihin wato dan uwa na kusa na jini Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kuma musulmi na'am okay tsohon sojan nan ko eh jakka wallahi rannan mun yi waya da shi nake ba na ganin shi Allahu gaskiya ne to jama'a gaskiya akwai wani dan uwa nan da muke sallah tare da shi eh mai jikin nan mai mashin din nan eh tsohon soja ne yana fama da kafa kwarai da gaske to lallai jama'a ka sha addu'a muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah madaukakin sarki ya sa wannan ciwo yana da himma yana da ai tsohon soja ne alluran bai gama sakin shi ba eh yawa ga sai Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya na'am na'am inda aka binne shi to gaskiya ba shi a cikin sunna wallahi ba shi a cikin sunna haka yi ma za mu zo mu ji shi a cikin wannan karatun littafin nan cewa irin waɗannan abubuwa da ake yi ba kyau shi yasa malamai suke magana akan duk wani abu da ka san ana yi na al'adan ku ko mutanen da suke kewaye da kai ka san suna yi kuma ba kyau to kai marmaza ka ce kai in ka mutu kada a yi maka to a haka ne sai Allah ya tabbatar da kai kai da matsala yi a hana abubuwa wani sun yawa kaji ko sun gani ko magan sun gani don Allah ba daidai ba ne ba daidai ba ne cewa ga shi Allah ya kiyaye to shi ne ya kamata dai mu yawaita yin addu'a kuma shi yasa ya kamata mutum ya rinka kusantar mutanen da ya san ba za su ainihin wato rinka yin wannan shiriri kan ba a kai ba ya rinka yi a kan kanka ba daidai ba ne ba abu ne da za a yi ta ɗaga murya ana yin shi kuma a matsayin celebration ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya gafarta ma waɗanda suka riga mu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya mu da muke yawo da namu cututtukan Allah ka yaye mana baki daya ka gafarta mana zunubanmu wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi